مطبقة بلوى تمزقنا وتملأ الجفز قومان وغسلينا
غبت مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فقة بلوى تمزقنا وتملأ الجفز قومان وغسلينا
لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا
حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا.
Mai tare da albarka radio cikin shirin matambayi baya bata assalamu alaikum barkamu da saduwa da kai a cikin wannan shiri da ya saba zuwa muka a duk ranar Lahadi kuma a daidai wannan lokaci na tsawon awa guda to da fatar mai sauraro zaka gyara zama don sauraron shirye-shiryen namu mai turmi uku turmi na farko tsokaci turmi na biyu karanta sakonninka turmi na uku baka dama kai tambaya to yau cikin ikon Allah mallam yayi bulaguro a daidai wannan lokaci yana filin jirgin sama zai tashi zuwa wani wuri a kuma wani wuri din daban saboda haka zamu bi shi ta filin jirgin saman yayi mana tsokaci idan mun dawo daga tsokacin da shi Dr. Ibrahim Adam Umar DC na zai mana sai kuma Dr. Usman Ibrahim Giyade ya ci gaba da gabatar da wannan shiri kamar yadda muka shirya shi a yau to da fatar za ku kasance tare da mita 97.5 yanzu kan zabu malam filin jirgin sama don mu ji tsokacin da zai mana
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwana masu sauraron mu ta wannan kafa ta wannan gidan radio mai albarka albarka radio ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shirin bana nan a cikin sa da jikina amma zuciyata tana tare da shirin na so a ce na samu halarta amma abinda ka so ba shi ne dole zai iya faruwa ba abinda Allah ya so ya hukunta shi ne zai ringa faruwa na kasance a wani guri na samu lattin zuwa fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu iso lafiya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu same ku lafiya kuma ina fatar abinda za mu ji mu saurara ya zamto mai amfani mai amfanarwa insha Allah ta'ala ina so ne tsokaci kan abinda ke faruwa yanzu a duniya yanzu daga zaran mutum ya bude talabishin ne ko radio ne ko ya bude jarida sai ya ga labari akan cutar corona wata cuta da Allah ya aiko ta farko wa mutanen kasar Sin daga baya kuma ta watsu zuwa kasashe daban-daban ana cewa zuwa yanzu ta kai zuwa kusan kasa 50 har ma ake magana akan kasar mu Najeriya ta shiga ko bata shiga ba Allah dai kadai ya sani mahukunta su ne suke da irin wannan bayani su kuma suke da damar cewa wani abu akan wannan gabar lokacin da nake so na yi wa ƴan uwana masu sauraro shine duk wani abin da ya faru ya kamata mutum ya dawo zuwa ga addinin sa ya duba cikin alqur'ani ya duba cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga menene addini yace akan irin wannan dan ya zanto cewa yana tafiya akan doran karantarwa da turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutum kada kuma ya kauce daga kan hanya ya zanto cewa ba shiga tsuntsu ba shiga tarko rashin lafiya abu ne da Allah subhanahu wataala kan iya jarraban bawa lokaci bayan lokaci kuma dan Allah ya dora maka rashin lafiya ba alama ce Allah baya son ka ba din yazo a hadisi riwayan Imam Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa may yuridillahu bihi khairan yusid minhu wanda Allah yake nufin sa da alheri ma sai ya ringa dora masa jarrabawa jarrabawa ta rashin lafiya ko ta wani abu na daban. Domin idan ka shiga damuwa ko ka wahala, to wannan wahalar da kai da radadin da kaji sai Allah ya kankare maka wani abu na kurakuranka. Kamar inda zuwa cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah biha an, ba wata musiba da za ta samu musulmi sai Allah madaukakin sarki ya kankare masa wani abu na kurakuransa, ko da kuwa kaya in ta soki mutum zogi da radadin wannan kayar sai Allah ya kankare wa mutum kurakuransa da yayi ne yau da kullum. Sharadin kankare irin waɗannan kurakurai shine mutum ya zamto ya yarda cewa Allah ne ya dora masa, Allah madaukakin sarki kuma shine wanda zai yaye masa, kuma Allah madaukakin sarki haka ya ga dama abin ya kasance a wannan lokaci, kuma in ya ga dama zai iya dagawa. Bayan Allah, wannan cuta wacce yanzu ta shiga matakin annoba, domin ba kowace cuta ce annoba ba, mutane da suka firgita, mutane da suka kadu, har ma za ka ga mutane suna kirkiran wasu abubuwa da sunan wato kariyar kai, wasu ma sun maida abun wasa, kaga ana yin gaisuwa amma ta kafa, ko ana wasu abubuwa kamar a daurawa dabbobi wasu alamu na su ma sun toshe bakunan su. Duk ba haka ya kamata musulmi su yi ba, ba haka ya kamata mu yi ba. Kun ga a shari'ar musulunci ita annoba shari'a tana kallanta a matsayin abu ne wanda mutum zai iya ribatarta, ko mutum zai iya zamtowa musiba ce gare shi. Ya danganta ne yaya shi mutum ya mu'amalanci wannan abu. A cikin hadisi riwayan Imam Bukhari daga nana Aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan annoba, shin kam mece ce ita ya rasulullahi? Sai manzon Allah ya ce innahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha, azaba ce da Allah yake aiko mu waɗanda ya ga dama. Wa inna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minina, amma ga mu'minai koda annoba ta afka musu gare su rahama ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laysa min ahadin yaqa'u ta'un fa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu la illa kana lahu mithla ajri ash-shahid, cewa ba wanda annoba za ta afka masa a garin da yake, ya hakura ya zauna a gurin ya nemi ladan wannan abun, yana mai sanin cewa ba wanda ya dora masa wannan abun sai Allah, Allah ne ya rubuta hakan zai same shi. To sai Allah ya bashi lada kamar wanda ya yi mutuwar shahada. Imam al-Bukhari ya rubuta wannan hadisin. A wani hadisin ma da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita daga Anas bin Malik, Allah shi kara masa yadda, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce at-ta'unu shahadatu likulli muslimin, annoba ai wata mutuwa ne da in musulmi yayi a cikin yayi ya mutu a cikin ta kamar yayi mutuwar shahada ne. Saboda haka ƴan uwana, ba abun firgita bane ba, ba abun daga hankali bane ba, tabbas rai zai ji tsoro, mutuwa ba wanda yake santa, kuma kowa dole ya lazana da ita. To amma idan kana da ma'auni na imani, ko kana da tabarau wanda kake kallon abubuwa da mahanga ta Alkur'ani, za su daidaita maka yanayinka ta yanda firgitar da za ka yi ba irin firgitar da za ta jefa ka a cikin yanayi na tsimuwa ba ne ba. ‘Yan uwana, idan har aka samu annoba, kamata ya yi shi musulmi mai wayo mai dabara ya tsaya ya kalli abin a mahanga ta shari'a. Na'am, ya kalle ta a matsayin shari'a, cewa dufa abin da kaga ya samu mutane to fa akwai hannun mutanen, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Alkur'ani, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer, duk abin da ya same ku na musiba to zaka samu da yawa akwai gudunmuwar hannunku, don ma Allah yana afuwa yana hakuri kan da yawa daga cikin irin waɗannan abu. A wani guri Allah yake cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Cewa fasadi ya bayyana a doran ƙasa da cikin kogi da irin abin da mutane suke aikatawa, don haka Allah zai ɗanɗana musu wani sashi daga abin da suke aikatawa a ra'a saka musu tun anan duniya tun ba a je a ko ina ba ƴan uwana a musulmai. Wato abin da zai fi fito da abin fili ma shine abin da Ibn Majah ya rawaita a cikin sunan ɗinsa da isnadi mai kyau, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Cewa manzon Allah yake cewa mutane ba za su bayyana al-fasha ba, kowa ya bayyana ya zama cewa ana saban Allah ba a jin kunya, sai Allah ya jefo annoba tana afka musu da wasu cututtuka waɗanda mutanensu na farko kakanninsu da mutanen baya ba su ma taɓa jin irin waɗannan cututtukan ba, sunayensu ma ba su taɓa ji ba. Yanzu kaga mutanen da ba su san Ebola ba, ba su san mashashalar tsuntsaye ba, ba su san ciwon haukan shanu ba, ba su san SARS ne ake kiran ya cutar, ba su san corona ba. Kunga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi gaskiya. Saboda haka ni dai shawar da nake bawa ɗan uwana mu ƙara bibiyar lamuranmu, mu ƙara duba mahanga ta addininmu akan komai, don ya zamto cewa kowane abu in ya same mu mu ribaci wannan damar, ya zamto cewa mun mai da shi maimakon tsoro ya koma mana ibada, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ajaban li amri almu'mini inna amrahu kulluhu khair. Abin sha'awa lamarin mu'mini, lamarinsa dukkansa alheri ne, in alheri ya same shi sai yayi godiya, sai Allah ya kara masa, sai ya zamto masa alheri. Idan wata musiba ko abin da yake ba haka yake so ba, abin mai muni ya same shi, sai ya hakuri, sai hakan ya zamto masa alheri. Manzo Allah yake cewa ba mai irin wannan abin sai mu'mini. Yan uwana, ga waɗanda suke mu'mini irin waɗannan ya kamata mu runguma idan waɗannan abubuwa suna faruwa. Annoba wato cuta ne wanda idan ta afka a guri sai ka ga ta shafi mutane da yawa, wato cuta ta ɓarke a cikin mutane, ka ga lokaci guda ana ta kamuwa da ita. Mu ga musulmai wannan abun ba wai sabon abu bane ba, dama ko a tarihin musulunci ma ana irin samun hakan tun a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka koma tarihi kamar da al-Waqidi cikin littafinsa al-Maghazi da ma Ibn Kathir cikin al-Bidaya wa an-Nihaya sun ambaci kissar abunan ta'ul al-Amwas, wata annoba da aka yi wacce aka samu ta sunan garin da annoba ta barke shine Amwas, wani kalkariya ko wani kauye a kasan Palestine a yankin Sham, lokacin da Sayyidina Umar ya tura rundunar da za ta bude garin Qudus, aka karbi masallacin Qudus daga hannun Yahudawa. To lokacin da ake wannan yankin, annoba ta afka cikin tawagar mahalan mayaka sojojin musulmai da ma yan garin, har Ibn Kathir Waqidi yake cewa an samu mutuwar sama da mutum 18,000, a wata ruwaya ma 30,000 suka mutu. A wani lokaci ne ma manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su shi Abu Ubaida al-Amir ibn al-Jarrah, wanda yana daga cikin waɗanda aka musu albashir da aljanna a duniya, ya rasu a wannan annoba. A wannan annoban ne ma Mu'az dan Jabal ya rasu. A wannan annobar ne ma Yazid ibn Abi Sufyan ya ya rasu ba Yazid ibn Muawiya ba, Yazid ibn Abi Sufyan, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin masu rubutawa manzon Allah wahayi shi ma a wani lokacin ya rasu. Saboda haka annoba wata aba ce da kan iya faruwa, sai dai kawai musulmi in ta faru ba a hana shi ɗaukan matakin kariya ba, domin ko a wani lokaci kamar da Imam Bukhari ya rawaita a cikin sahih cewa sayyidina Umar da ya ga wannan annoba ta afkawa mutane, sai ya ce a ce wa mutane maza-maza su dawo, sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za mu dawo ba, saboda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan annoba ta barke a wani gari, kada na ciki su fita, kada kuma na waje su shigo. Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf ya faɗa wa sayyidina Umar cewa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta, take sayyidina Umar shi ma ya koma zuwa ga wannan matsaya. Bayan Allah, ko a zamanin irin na yau idan annoba ta faru babu abin da ake cewa mutane su yi kamar haka. Yanzu ba kwa ganin kasashen cewa kasashe da yawa sun ce sun daina zuwa, jiragen sun daina isa, su ma kuma garuruwan da irin hakan ya faru da su an yi kokarin ganin an shingace su, irin dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda haka ba a so idan mutum irin wannan abin ya same shi, shi ya linga cutar da mutane ta hanyar saka musu kamar yadda aka samu a wasu kasashe, rashin kulawarsu ya sa abubuwan suka yi tawatsuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuridu mumridun musiha, ba a so mutumin da yake lafiyar sa kalau wanda yake mara lafiya kai ya jefa cutar da ya san wannan iya kamuwa da ita, ya sakaci ko ya mu'amalar da zai iya sa ya cutar da wani dan uwansa. Hakan nan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu kuma waɗanda bamu kamu ba, in mun san abin da zai sa mu kaurace mu abin kada mu kamu mu yi. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asadi, mutum ya gudu idan ya ga zaki, idan ya ga mai cutar duza, wata cuta ce wacce take dauke da wato kamar kuturta, kuma tana da wani diwa takan sa ita ma wanda ya taɓa shafi jikin mai ita ya kamu. Manzo Allah yake cewa ka gudu mata kamar yadda zaka guduwa ko zaki. A bayan Allah tsokaci na yayi tsawo, to amma a gurguje a wasiya da nasihohi da nake so nema ƴan uwana musulmai, idan irin waɗannan abubuwan sun faru a kula da waɗannan abubuwa kamar haka. Farko dai a yi riƙo da igiyar Allah, a dogara ga Allah. Musulmi ana so ya yi imani cewa babu wani abin da zai iya samunsa sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta zai same shi. Allah yana cewa cikin Alƙur'ani, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ce musu ba abin da zai same mu sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana, Allah shine wanda yake majibancin mu, ga Allah ne mu'minai suke dogara. Bayan Allah, kamar da muka faɗa baya, da yake cewa duk abin da kaga ya samu mutane to akwai hannunsu a ciki, to kamata yayi idan irin wannan abin ya same su su yi maza-maza su tuba zuwa ga Allah, zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar da Allah ya faɗa cikin Qur'anin, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun, ba sa ganin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ringa jarraba su kala-kala a wata shekara sau ɗaya ko sau biyu, sannan kuma idan hakan ya same su ba sa tuba, wala hum yadhakkarun, ba sa wa'azantuwa, ba sa ganin cewa su suka jawo kansu. Ashe in irin wannan abin ya faru, kamata yayi mutum yayi kokari ya ga ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na ƙarshe shine mutum ya yi kokari ya ga ya bawa kansa kariya ta hanyar zikiri azkar nan na safi da na yamma. Bayan Allah, ba wai kawai suna kare mutane daga hasada da sihiri bane ba, a'a, hatta cututtuka na yau da kullum idan mutum na yawaita karanta su, musamman irin na annoba, Allah madaukakin sarki kan ba shi kariya daga gare su. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cewa man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatahu. Manzo Allah yake cewa duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshe a suratul baqara amanar rasul kenan zuwa karshe a kowanne dare insha Allah za su kare shi sun ishe shi abun kariya. Hadisi nan cikin Bukhari da Muslim. Kuma kada mu manta ƴaƴanmu mu ringa yawaita musu addu'a, muna kosayi musu zikiri. Wannan ma daga cikin abin da zai taimaka wajen kara ba su kariya. Hadisi ya tabbata cikin sunna Abi Dawuda da isnadi ne kyau daga Anas bin Malik, Allah shi kara masa yadda, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-juzami wal-jununi wa min sayyi al-aqam. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah inni a'udhu bika, ina neman tsari a gurinka, min al-barasi, da cutar al-baras wal-juzam, duka cututtuka ne na kuturta, wal-junun, da cutar hauka, wa min sayyi al-aqam, da kuma munanan cututtuka daban-daban, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ko mutane su manta da yawan shin dabino ajuwa ko koma kowar irin dabino guda bakwai insha Allah a rana yakan taimaka wajen bawa mutum kariya. Hadisin Bukhari da Muslim daga Sa'd ibn Abi Waqqas cewa ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadhurruhu dhalika al-yawm sammun wala sihrun. Wanda ya ci dabinan ajuwa guda bakwai a wannan ranar, to ba wani sihiri ko wani sammu ko wani dafi wanda zai same shi. Sannan kuma a kula kwarai da gaske, musamman da tsafta da kulawa da tsafta, tsaftan nan ta jiki da muhalli. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna Allaha nadhifun yuhibbun nadhafata, Allah mai tsafta ne yana son abu mai tsafta, wa jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau, fanadhifu afniyatakum, ku tsaftace muhallinku, fa innal yahuda la tunadhifu afniyataha, yahudawa ba sa tsaftace muhallinsu. Sannan kuma abu na ƙarshe, ba daidai bane ba mutum ya ringa watsa labaran da bai da tabbaci a kansu, ya sani cewa duk abin da mutum ya faɗa Allah zai tambaye shi a kan salanan gobe kiyama. Kuma idan ka taimaka wajen watsa labarai, ka firgita mutane, har wani aiki da wannan abun ya cutu, to kuma Allah madaukakin sarki zai kama ka a matsayin wanda ya cutar da shi. Kutuna bayan Allah, lokacin da ake cutar Ebola, inda mutane suka yi ta wanka da ruwan gishiri, haka kawai da kan labaran ƙarya, ya kamata duk irin waɗannan abubuwa suna faruwa, mu ringa kashe kunnuwan mu muna sauraron hukumomi da ko masana akan wannan fanni, mu karɓa daga shawarar su insha Allah, sai ga mun mu'amalanci kowane abu ya same mu, mun tinkale shi da wato makami mai ƙarfi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai. Ku yi haƙuri, kuna ji tare, kun ji ni tare da hayaniya na airport. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Ibrahim Adam Umar DC na kenan yayi mana tsokaci cikin wannan shiri na matambayi baya bata. Yanzu a zauren namu muna tare da Dr. Usman Ibrahim Giyade tare da Dr. Kabir Adam Jalingo. Akramakan labarka da shigowa zauren, kamar yadda na isharar zuwa ga tun da farko. Dr. Kabir Adam Jalingo, akramakan la, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masu sauraro, da waɗannan daktoci guda biyu za mu gabatar da shirin matambayi ba ɓata ta wajen amsa muku tambayoyin da kuka turo ta akwatin karta kwana cikin wannan shirin. Sai in ce a gyara zama don mu shiga turmi na biyu a cikin shirin.
ويزرع الورد فينا والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحين.
To alhamdulillah, da fatar mai sauraro zai kasance tare da mu a daidai wannan lokaci domin ya ji tambayoyin da masu sauraro saura suka ciro. A da farko, akramakallah, Dr. Ibrahim Usman Ibrahim Giyade, za mu je ga kai tsaye gare ka. Akwai wata tambaya ce da mai sauraro ya turo mana, tana cewa ina hukuncin namiji da baya bai da lafiya a rayuwar aure har na tsawon shekara kuma bai je asibiti ba.
To bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Amma na wanda yake ni ba bako ne a wannan shiri ba,
na'am.
To amma aboki na shi bako ne a cikin wannan shiri,
na'am.
Ya kamata in dan sanar da shi wa al'umma domin su san waye suke tare da shi.
Zahiri.
Aboki na Dr. Kabiru Adam Jalingo, kamar yadda kuka ji daga Jalingo, jihar Taraba yake,
na'am.
Ya kawo mana ziyara wannan gari namu na Bauchi,
na'am.
Mun tafi da shi tare karatu Jami'ar Musulunci ta Madina,
na'am,
a shekara ta 2004, wato shekara ta 2004. To mu Allah madaukaki ya nufe mu da yin digiri guda ɗaya kwaya ɗaya kacal, muka dawo Najeriya anan muka karasa sauran karatunmu da Allah madauka ni falami. To amma shi Allah madaukaki ya masa baiwa digiri ɗinsa na ɗaya, digiri ɗinsa na biyu, digiri ɗinsa na uku, duka a Jami'ar Musulunci ta Madina yi a kulliyatu shari'a, inda ya karanta abubuwan da suke da alaka da shari'ar addinin Musulunci. Wannan dai a takaice shi ne Dr. Kabiru Adam Jalingo da Allah madaukaki ya nufe shi da ziyara, kuma Allah ya albarkace shi da zuwa wannan gidan rediyo mai albarka, gidan rediyon albarka.
Na'am.
Kai tsaye dangane da tambayar da ka karanta, Malam Awwal.
Na'am.
Wannan mai tambaya da yake cewa menene hukunci namiji ko mijin da yake zaune da matarsa kusan shekara guda amma ba shirye ne da lafiyar da zai biya buƙatar matarsa ba. To da yake addinin Musulunci komai yana yin sa akan ka'ida da doka, kuma shi wannan auren akwai manufofi da yasa ake yin sa. Daga cikin nufofin yin aure akwai qada'ul watar, wato biyan bukatar juna. Mace ta biya wa mijinta bukata, miji ya biya wa matarsa bukata. To duk lokacin da aka samu namiji yana da wata matsala ta rashin lafiya, da ya zamana cewa ba zai iya saduwa da iyalinsa ba, abinda addinin Musulunci ya tanadar, kamar yadda Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ya bada fatawa, shine shi wannan bawan Allah za a jira shi neman magani. Lokacin da wannan matsala ta faru, ya kamata na ce ita uwar gida ko ita matar gida ta koka akan wannan matsala. Lokacin da ta koka, to alkali zai bashi wato muhla ta shekara guda akan yaje ci gaba da neman magani. Kaga wannan yana nuna kenan asali abin da yake kansa mai wannan matsalar shine neman magani. Amma sai ta ce yawa shine ai dake kai ka, sai ta ce kuma shi yaki neman magani. Kaga kenan yaki bin damar da shari'a ta bashi. To duk da haka dai har yanzu ita dai ba ta da wata makawa a wajen ta, sai da sai kotu ta kai kara wajen alkali, ya zamana cewa shine yake da damar ya bada wannan muhlar, ma'ana ya bada wannan jinkirin na shekara guda na neman magani, in alƙalin ya ga cewa akwai buƙatar haka a lokacin. Tunda idan sun zauna tsawon lokaci, ya zama na cewa ta cutu da yawa, aka ga cewa ba za ta iya riƙe kanta ba ita matar, ta kame kanta har tsawon shekara guda face sai ta shiga cikin wata hanya, to shi alƙali zai iya kashe auren, yana da wannan damar a shari'a ba tare da sai ya bata shekara guda ta jira ba. Kaga dai wannan ya nuna cewa asali abin da yake kan miji shine tashi neman magani lokacin da ya samu matsala, domin yana daga cikin manufofin aure shine biyan buƙatar juna. Wallahu a'lam.
To Allah ya sa mu dace. Malam, bari mu tafi wurin shi Dr. Jalingo wajen amsa tambaya ta biyu. Malam, mutum ne ba mahaifinsa ba, ba mahaifiyarsa ba, dan uwansa ne kawai. Bayan ya rasu, in yana masa addu'a, addu'an nan zai je kabarinsa, kamar yadda idan ɗa na gari yana yawa mahaifinsa addu'a zai same shi. Sannan kuma idan ya yi wani aikin alkhairi, ya sadaukar da wannan aikin alkhairi ga shi wannan ɗan uwansa mamacin, wannan lada zai iske shi kabarinsa.
Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وإذا مات ابن آدم انقطع عنه أمله إلا من ثلاث. إذا آدم يموت تقوم إنسا ينكي واسي أبو بوا قدا أكو كما ما إكتن قمنتني إذا ينا إكتن قمنتي ينا سامو الباشي دا ألاوان سيز أكيب بيانسا إذا يريتايا to wannan salary din zai tsaya da kuma allowance sai pension ɗinsa da gratitude su ne zai rika samu. To abinda dan adam zai rika samu a wurin Allah bayan mutuwansa shine abubuwa guda uku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, shine daga cikin su shine wato daga cikin wayannan abubuwa guda uku yace awwaladin salihin yad'u la, ko da nagari wanda yake yi wa wato mahaifansa addu'a. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa da nagari wanda yake yi wa mahaifinsa addu'a. To amma tunda ba a samu wani dalili da ya kayyade cewa sai da ne kawai zai yi wa mutum addu'a zai amfana da shi ba, to wannan mukan iya daukan sa ga duk wanda aka yi wa addu'a. To addu'a tana daga cikin abubuwan da mamata suke amfanuwa da shi, sawa'un dan uwa ne ko ba dan uwa ba. Ko da muka dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam, tarabe yakan fita daga gidansa yaje makabartan Baqi'a yaje yana yi wa mamatan wannan wurin addu'a. Haka nan yakan je makabartan Shuhada Uhud yaje yana yi wa mamata addu'a. Kuma kaga an shar'anta ma zuwa makabarta domin me? Domin aje ayi wa mamata addu'a. To karkashin wannan duka muka iya dauka cewa duk wanda aka yi wa addu'a zai amfana da wannan addu'a din, ba wai sai ga yayansa kadai in suka masa addu'a ba.
Sai kuma ya ce idan yayi wani aikin alkhairi ya sadaukar da aikin alkhairin ga wannan mamaci wanda ba mahaifinsa ba zai same shi.
Eh, kamar sadaka, in aka yi sadaka aka ladan ta isa zuwa ga shi mamacin za ta isa zuwa gare shi.
Na'am. To Allah ya sa dace. Har yanzu mallan tambayar tana kanka. Wai wannan tambaya ya fito ne daga malama daga wayan makafi. Tace assalamu alaikum. Mallan tambaya ta anan tace mace ce jinin al'ada ta dauke mata tun asuba, amma bata ga farin ruwan da ke gwada tsayuwar wannan al'adar ba har zuwa yamma. Sai ta yi wanka ta yi sallolinta, sai can dare sannan sai wannan ruwa din da take sheda mata ciwon jinin ya tsaya sai ya bayyana. To mallan za ta sake yin wani wanka da sallolin da ta yi ne ko kuma wancan da ta yi ya riga ya gabatar?
Eh, dama al'ada akan duba yadda mace take yin al'ada. In dama wacce ta saba yin al'ada ne za ta gina hukunci ne akan yadda kwanakin da take yin al'ada. In dama kwana uku ne ko kwana hudu ko kwana biyar yadda take yi, idan wa'innan kwanakin suka kare sai ta ga jinin ya yanke, to za ta yi wanka ta yi sallah. To idan kuma jinin ya dawo, akwai yadda idan ya wuce ka'ida, to shine za a ce wannan jinin ba jinin al'ada bane, ya shiga jinin rashin lafiya. To amma duk lokacin da ya zamanto tana da kowaiwa, kuma akwai abun da ake dubawa bayan kwanaki da ta saba yi, akwai kuma yadda ta saba yi launin jinin. In bai canja daga launin da take gani ba, to kenan ashe kuma ya zamanto kwanakin al'adan ta ne bai kare ba, daga jini ya yanke shikenan ta yi wanka ta yi sallah sai jinin ya sake dawowa, to ya nuna kenan wancan jinin ne dama bai gama yankewa ba, sai ta jira sai ya gama yankewa sannan sai ta yi wanka sai ta yi ibadunta.
To Allah ya sa ta gamsu ita mai wannan tambaya. Ko ban sani ba daga jiya da ko za ka sake kara mana haske ne akai?
Eh, to in akwai dan karin hasken kamar Allah ya saka wa dukkan da alheri.
Amin.
Akan maganan da wata baiwar Allah ta yi na farko cewa wasu ayyuka alheri. Shi dokta ya tsamo abinda malamai suka tafi akan cewa yakan iya samun mamaci ne sai shiru akan sauran. Wato shiru akan sauran din wata ishara ce wanda kuma za a iya in an bayyana ta mutane za su fi amfana.
Na'am.
Ma'ana ba kowane irin aikin alkhairi ne kake yin sa kuma yaje samu mamaci ba. Shi yasa sai yace kamar sadaka haka shi. Baka yin sallah ka ce Allah ya kai ladan mamaci. Ka gane ko? Baka yin azumi haka kawai kai azumi kace ladan Allah ya kawar mamaci. Akwai sabanin malamai akan mutumin da ake binsa azumi shin za a biya masa ko ba za a biya masa, wannan ba shi muke magana ba. Haka kawai dai ka dauki azumi kace Allah kai ladan wane, ko kai sallah kace Allah kai ladan wane. Ma'ana ba a yin wani abu a ce Allah ya kai ladan wane sai wanda aka samu nassin shari'a ta zo da shi, sannan sai a ce to irin wannan ana yi. Shi yasa aka ce addu'a din ana yi rututu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayin alqur'ani wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Kaga Allah madaukar yana yabon mutanen kirki da suka zo bayan mutanen ƙwarai ga irin ayyukan alheri da suke musu, suna musu addu'o'i da sauransu. To kaga kenan ashe ba kowane abu ne, kowane irin aikin alheri ne zaka ce zaka yi kuma dan uwan ka ya samu ladan ba sai wanda nassin shari'a ya faɗe shi Allahu a'lam
to Allah ya samu dace akal makalla wani ne ya turo mana da sako shi ba tambaya bane amma ya roke mu da girman Allah ya kira wayoyin mu ma na nan wurin aiki personal ya tambaye mu ya roke mu don Allah mu taimaka mu karanta masa a cikin wannan shiri gare ku yace don Allah dan girman Allah mallam ina buƙatar addu'a yau tsawon shekara 13 ina neman aure sai gashi kamar za a yi sai kuma a samu matsala yace nayi nema kashi-kashi amma har yanzu ban samu nayi aure ba mallam ba wannan ne kadai matsala ta ba kusan komai a rayuwata haka abin yake faruwa haka yake zuwa mun sai gashi kan dagan da kamar zai yi kamar za a yi nasara cikin kowane irin fanni na rayuwata sai kuma abin ya zo ya tsaya sai abu ya lalace kamar abin da ya shafi karatuna kasuwanci na da dukkanin wani abu na ci gaba babban masifar da na shiga mallam sanadiyar wannan shine wallahi mallam hakan ya fara haifar min da kokonto cikin imani na da Ubangiji har ya kai ga na fara tunanin yin radda saboda tsananin fituntunu da suke samu na a rayuwata mallam a taimake ni ya zan yi ne a rayuwata na gode
na lillahi wa inna ilaihi raji'un
na'am
lalle wannan bawan Allah kamar yadda ka faɗa kana cikin jarrabawa mai girman gaske
zahiri
duk jarrabawar da aka ce ta samu dan adam mai sauki ce in ba ta shafi addinin sa
ba
kai jarrabawar da za ta shafe ka ka rasa aure ka rasa dukiyarka ka rasa iyalanka ka bar garinku duk waɗannan masu sauki ne amma babbar musiba ita ce shafi addininka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma la taj'al musibata na fi dinina ya Allah kada ka sanya musibar mu ta zama a cikin addinin mu dai abin da yafi komai ta da hankali da yace waɗannan damuwoyin da yake ciki har yana sa masa kokonto a cikin imaninsa har yakan ji maka mun yarda wannan musiba ce mai girman gaske farko abin da zamu fara da shi shine abin da ka nema addu'a muna maka addu'a Allah madaukaki yayi maka wannan musiba da kake ciki Allah kawo maka sauki Allah kawo maka mafita Ubangiji ta'ala tabbatar maka da imaninka na biyu bawan Allah Allah madaukaki yana jarraban bayi da ibtila'i kala dan ya jarrabi imaninsu waɗannan abubuwan da ka ambata duka na duniya ne maganar neman aure duka duniya ne kasuwanci duka harka ce ta duniya bai kamata saboda wata jarrabawa da Allah madaukaki ya maka a abin da ya shafi rayuwar duniyar da ba tabbatacciya ba ƙarariya ce ba ta da tabbas kai asarar addininka kar ka yadda shedan ya maka wasa da addininka da imaninka akan wani abu da ka rasa na duniya ka dauka cewa haka abin yake dama Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amfalu fal-amfal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mafi tsananin mutanen da aka fi jarrabar su manzo Allah ya ce su ne annabawa thumma al-amfal fal-amfal sannan waɗanda suke kamanta irin nasu sannan waɗanda suke karanta kamanta irin nasu inna Allah ta'ala idha habba qauman ibtalahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah madaukake yana son mutane jarraban su yake bawan Allah in an jarrabe ka da wani abu da kake nema a duniya baka samu ba Ubangiji Allah yana son ka ne yana so ya ƙara girman darajar ka ne yana so ka ƙara ɗaukaka ne Ubangiji ta'ala yana so ne ya kankare maka zunubanka kada wannan abun shedan ya nasara akan ka bawan Allah ka daure ka jure kai ta isti'aza kai ta neman tsari daga Allah subhanahu wataala kuma kamar yadda ka roka da ni da mallam Awwal da Dr. Kabir Jalungo da dukkan waɗanda suke sauraron mu a wannan tasha mai albarka ina roƙon wannan bawan Allah mu sashi a cikin addu'o'in mu Allah madaukake tabbatar masa da imanin sa dukkan abin da zai sa imanin sa ya rawa Allah madaukake kawar da shi duk abu jarrabawan da ya shiga har yasa yake masa shakka akan ubangijin sa ubangiji ta'ala kawar masa dukkan mu baki da Allah tabbatar da mu akan imanin mu
na'am Dr. Kabir Jalungo ko za ka ƙara
to muna addu'a Allah subhanahu wataala yayi masa wannan jarrabawoyi da ya shiga kamar yadda shi Dr. Usman ya bayani dama mumini Allah ya kan jarrabce shi da abubuwa masu yawa a cikin rayuwarsa gurgudun imaninsa kamar yadda ya karanto hadisi kuma ƙari akan haka ya sani cewa duk wani abun da ya samu bawa rayuwarsa Allah ne ya kaddara masa haka, kuma domin ya jarrabce shi ne. Saboda haka yana so ya gane cewa shi mai hakuri ne zai iya hakuri akan abun da Allah ya kaddara masa ko kuma yaya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam, mala'ika Jibril ya zo ya tambaye shi dangane da imani, sai yake ce masa imani shine ya lissafo masa rukunan imani, yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Mu'mini dole ne imani da kaddara, sawa'un alkhairi ne ko sharri, duk abun da ya same shi ya ajiye cewa Allah ne madaukakin sarki ya kaddara masa. Saboda haka idan wani abu na sharri ya same shi, wani abu na rashin jin dadi, to sai ya zamanto mai hakuri. Masu hakuri kuma ladan su baya kididdukuwa, Allah ya kan ba su lada ne ba tare da ya kirga ba. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana idan musiba ta samu mutum abun da ya kamata yayi, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladhina idha asabatuhum musiba, farkon ayan wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati, sai ce wa bashshiris sabirin, kai bishara ga masu hakuri. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sai fadi sakamakon su, yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, wa inna sunne wa inda wato akwai yabo daga ubangijinsu da rahma, da kuma Allah yace wa inna sunne shiryayyu. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa cewa idan musiba ta same su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ummu Salama da taji haka lokacin da mijinta ya rasu Abu Salama, tace to wane ne wanda Allah zai canja mini wanda yafi Abu Salama, amma kuma ta yi imani da haka, tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren ta, ya aure ta. Saboda haka ka kasance mai hakuri akan abun da Allah ya jarrace ka da shi, da kuma ka yawaita addu'a kamar yadda Malam Usman yake faɗa, kuma ka yawaita sadaka. Sadaka tana magadin musibu.
Na'am. To Allah ya saka kai daktar giya da gurguje. Wannan amsa tambaya wai menene hukuncin wanda ba musulmi ba sai ya biya wa matar mutum musulmi ko wata mace dai musulma kuɗin aikin hajji, kuma ta je ta yi aikin hajjin. To menene matsayin shi wannan mutum a musulunci sakamakon wannan aiki da ya yi? Sako daga Sagir Khalid Yusuf Gollaga.
Ita shi wannan mutumin da ya ɗauki dukiyarsa ya bayar don a tafi aikin hajji, wato shi ba wani abu ne da za a ce ya samu lada da Allah maɗaukaki da ba shi gobe alkiyama ba. Domin dama duk wanda ba shi da imani, duk abin da zai yi in ya samu lada ma, to a duniyarsa ne. Idan har mutum ya yi wani abu wanda ya shafi duniya, wanda ya shafi wani aikin alheri, kuma ba shi da imani, to wannan abun ba zai sa ya samu wani abakon Allah subhanahu wa ta'ala. Domin tambayar ba tana magana ne akan cewa shi mai aikin hajji zai je ko ba zai je ba, ko ana magana akan cewa shi mai bai samu
matsayin sa.
Ai, duk abin da mutum zai yi matukar ba shi da imani, ba shi da kyakkyawan sakamako a gun Allah madaukaki a lahira, illa iyaka in Allah madaukaki ya ga dama ne zai ba shi wani abu a cikin duniya sai saka masa abin da yake. Na
tufin da ya aikin hajji fa mala,
inda aikin hajji sa aikin hajji sai ai daidai
garo da kudin da
kafiri, idan ya biya mutum aikin hajji zai aikin hajji, kuma aikin hajji sai insha Allah.
To mun gode ma Sagir da fatar ka ji amsar tambayar ka. Me sauraro, muna da sauran mintuna 15 da za mu baka kai ma ka yi tambaya a cikin wannan shiri na matambayi baya bata. Dr. Kabiru Adam Jalingo tare da Dr. Usman Ibrahim Giyade, da shi dakta wanda ke can yace amma zuciyar shi nan, muke gabatar da wannan shiri na matambayi baya bata kan mita 97.5 Albarka Radio Bauchi.
وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا.
Kuma da lami sauraro ga zaka iya turo sakonka akan namba 0806002972. Waɗannan su ne lambobin ɗaukar sako cikin wannan shiri. Sannan kazalika zaka iya kiran mu akan namba 0706018947 da kuma 0706 0700-340-3232. Waɗannan su ne nambobin da za mu ɗauki kiran ku masu sauraro a kai, kuma duk da ina ganin ma muna da mutane a layi waɗanda za mu ba su dama su shigo, to mun rasa shi. Kada dai ka mance nambobin namu 0706-182-947 da kuma 0780-940-3323. Waɗannan su ne nambobin kiran shirin matambayi baya ɓata. To bari mu ji ko akwai wani a layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, barka da shigo.
Kuma guda aiki a wannan da kai da malamai guda biyu.
To barka da shigo da muke tare.
Yawwa, tare da Bala Aladin daga Zubuje da kuma Kwalla.
Na'am, Bala Aladin kai tambaya.
Yawwa, to bana guda biyu ne ko ɗaya dan ke.
Na'am,
mana ko kamar yanzu misali.
Eh.
An yi isin cewa iya wanda ya kashe rai. Ya ba da naira miliyan 61,546 ne in ban manta ba dai. To kamar yanzu misali ɗan uwansa suka ce ya ba da miliyan 15-20 sun yi masauran wannan ya yi daidai kudin da aka biya da biyan ya yi daidai ko kuma bai ba. Kudin ba na da biyu. Yanzu misali mutum ya ba da sadaka ya yi su zo neman sadaka a kan nan ko misali ko almajiri a kan nan. Ika ba su sadaka ko ba su sadaka ce an da kai gaban annabi wannan gaban annabi da suke farashin nan ya ji da ko kuma shi ma bai daidai ba Allah ta karba shi ne daidai ko kuma Allah kai gaban annabin nan shi daidai wane ne daidai a ciki.
To Balala da ka taka ta barka ji amsar tambayar amsoshin tambayan ka dan ce ko to doctor jadi
to malam Bala tambayar sa ta farko yake cewa idan aka yi kisa Allah kiyaye mu da kisa kisa kuskure domin kisan kuskure shine ake tafiya zuwa ga diya ka matakin farko idan ya zama na cewa an yi kisa akai akwai diya kisa na kuskure sai ya zama na cewa wani ya ce yan uwan mamacin sai suka ce su sun yaje wani abu
sun rage
maimakon miliyan 60 da wani abu sai suka ce kawai a bada miliyan 15 wai haka din yayi ai in suka ce duka gaba ɗaya ma sun yafi yaya ku ba maganar sai sun karɓi miliyan 15 ba in suka ce ko kuma ba ba sa so duka sun yafe gaba ɗaya yaya ku to kaga wanda in yafe duka ma yaya ku ballantana kuma in ya rage da haka idan suka ce sun yafe masa wani abu shi kenan babu laifi waman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adahu ilayhi bi isa Allah madaukaki haka yace wanda aka yi masa rangwame wanda ya rangwame aka yi masa rangwame akan dan uwansa wajen biyan diya fattiba'un bil ma'ruf wa adahu ilayhi bi isa su ba su neman a ba su kudin su rinka biya a hankali sannan shi ko mai biya shi ma ya adalci ya biya a hankali.
Na'am.
Allahu a'lam.
To sai tambayar sa ta biyu. Addu'an cewa Allah ya kai gaban annabi ya amma.
Gaskiya ni wannan ban san me suke nufi da cewa Allah ya kai gaban annabi ba. Ya kamata waɗanda suke cewa Allah ya kai gaban annabi a tambaye su me suke nufi da Allah ya kai gaban annabi. Sanin cewa me suke nufi da shi shine zai sa a gane hukuncin abin a shari'a. Wannan shine abin da.
To amma dai ka fahimci irin mutane in ka ba su sadaka ya kunce ce Allah shi karba Allah shi saka ma da alkhairi sai ce Allah shi kai gaban annabi.
Ana fada.
Ana fada.
Amma dole ni ba zan iya bada hukuncin wannan abu ba sai na tambaye su me suke nufi da Allah ya kai gaban annabi.
Wato jin abin da suke nufi shine zai baka dama ka.
Dama in gane su ba me amsar wannan
tambaya. To alhamdulillah. Mai sauraro kada kamance Dr. Ibrahim Dr. Usman Ibrahim Giyadi tare da Dr. Kabiru Adam Jalingo muke tare da su a wannan zaure suke amsa mana tambayoyi daidai gwargwadon fahimta cikin shirin matambayi baya bata. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Ki dan rage sautin radio ki ko ki tashi a jikin sa. Wa alaikum salam. Muna jin ki da wa muke tare.
Maman Fatima.
To Maman Fatima ki tambayar ki.
Na
no? Mutum ne yana bin sa azumi
kuma azumi ya kama kuma sai ya kwanta jinya.
Aha, sai me to? Na?
Mama Fatima
sai kin rage sautin radio
ki dan tashi a jikin radio kar ki ce zaki dinga jin muryar ki a radio ba dadi. To Maman Fatima mutum ne ana bin sa bashin azumi bai biya ba sai wani azumin ya zo ya riske shi ko?
Yau ba, azumin ya zo ya riske shi ya fara iya sake kwanciya.
Maman Fatima, kamar yadda kika tambaya, idan mutum ana bin sa azumi, sawa'un namiji ne ko mace, abinda ake dubawa wani uzuri ne yasa ya sha wannan azumin. Uzurin da yasa ya sha wannan azumin uzuri ne wanda yake gushewa ko uzuri ne da wani wanda baya gushewa? Idan uzurin nan mai gushewa ne, to sai lokacin da wannan uzurin ya gushe sai biya azumin sa, komin dadewa kuma marar lafiya ya shiga cikin wannan domin rashin lafiya, wato rashin lafiyar da yake warkewa ya shiga cikin wannan. Mace mai ciki ta shiga cikin wannan, mace mai shayarwa ta shiga cikin wannan, matafiyi ya shiga cikin wannan. Duk dai wanda uzurinsa a al'ada yakan zo ne ya tafi, to lokacin da uzurin ya gushe lokacin zai biya ajinsa. Haka Allah madaukaki ya ce, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, wanda ba shi da lafiya ko yana cikin halin tafiya to ya kirga wasu kwanakin da zaban ya azumin sa. Waɗannan guda biyun da aka ambata a cikin wannan nassin ayar, saboda uzurinsu bai gushewa ne shi yasa aka ambace su. Amma wanda uzurin da baya gushewa, kamar ciwon da dawwamamme ne mai irin wannan ciwon alada baya warkewa, dan haka ba zai iya azumi ba ko ba za ta iya azumi ba, to kin ga wannan ita azuminta da wato ciwonta da dawwamamme ne, babu lokacin da za ta warke ba lantana a ce ta biya. To wannan ba a cewa ta biya azumi, sai a ce ta ciya. Haka nan mutumin da tsufa ta riga ta kama shi, ya riga ya manyanta, ba zai yi azumi ba, ba lokacin da za a jira a ce tsufan nan za ta gushe ya dawo yaro, dan haka shi ma wannan azuminsa ba zai biya ba, amma ciwon ba za ta biya ba. To amma kin ga a bayaninki yana nuna cewa wannan wata rashin lafiya ne ta bujiro mata, dan haka za ta jira lokacin da Allah madaukaki ya sauƙaƙe mata wannan rashin lafiyar sai ta biya azuminta. Wallahu a'lam.
To Allah ya sa mu dace. Bari mu dauki mutumin da ke layi, sai mu miƙa wa Dr. Jalingo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sawa gana da Ilyasu ne rake garin Badaro.
To Malam Ilyasu, ka je ga tambayarka.
Kada fa Malam, tambaya na shi ne game da mutum ne mahaifin iyayensa suka tsiro, amma kafin su rasu yayi tafiya ya kai shekara sama da 40, ba san inda ya ke ba kwata-kwata ko a waya ma ba labarinsa, an mayar ma yaro su ne. To bakin iyayensa sun rasu gaba ɗaya, an raba gado su da shi ya dawo. To Allah da gabar ta malam, shin iyaye da kake kuma wanda za su ci gado ko kuma baya da kake, sai tambaya na ta biyu kuma game da wanda suke yin fitsari a tsaye, shin malam ya halarta
ko mutum ne mai tsaye mu tsari a tsaye ko bai halatta ba a cikin musulunci, da fatan za ku tashi lafiya. Allah ya samu tashi lafiya. To mun gode
maka mutanen Badaro. Dr. Jalingo, ka fahimci tambayar sa? To in na fahimta ba sai Dr. Usman ya amsa. Dama ba a raba gado sai an tabbatar da mutuwan shi wanda za a gada, sannan kuma an tabbatar da rayuwar su waɗanda za su yi gado din. Wannan yana daga cikin sharuɗa na gado. To wataƙila an bi hanyoyi ne da za a tabbatar da cewa, ko kuma a yanke hukuncin cewa ya riga ya mutu sai aka raba gadonsa. To yanzu in ya dawo bayan shekara 40, kuma kaga ai lokaci ya tsawaita, ba za a ce su dawo da abin da suka abin nan ba. Matukar dai an bi dokoki na shari'a, aka yanke hukuncin cewa kaman ya mutu ne aka raba gadonsa, shikenan. Kuma musamman ma iyayensa ne, ba za a ce kuma su sake dawo da abin da suka gada din ba. Amma ban san Dr. Usman ko ya fahimci tambayar fiye da yadda na fahimta ba. Bismillah.
Ni abin da nake fahimta, shi mutumin ne ya tafi, ya yi tsawon lokaci baya nan, wanda wannan har ya sa aka raba gado don tsammanin cewa ya mutu, kawai katsan kuma sai gashi ya dawo daga baya. To a asali duk mutumin da ya bata aka neme shi aka rasa iri biyu ne, ko dai ya zama na cewa ana jin labarinsa ko kuma ya zama cewa kwata-kwata babu labarinsa. Irin wannan mutane ba sa yanke hukunci da kansu, wajen alkali ake tafiya. Alkali shi yake da damar yin hukunci akan rayuwar mutum ko rashin rayuwarsa. Shi zai bi maganganun da malamai suka yi akan hukuncin al-maf'ud wanda aka rasa shi, sai ya bi irin tsarin da addinin musulunci ya tanadar wajen binciken da ya kamata a yi. Wayya aka yi ma wannan mutumin ya bata, a wajen yaƙi ne, a'a a wajen wani rikici ne, a'a a ƙasar musulmai ne, a'a a ƙasar waɗanda ba musulmai bane, dole yana buƙatar a bincika kafin a yi hukunci a kansa. To ala ayyi halin, idan har mutum ya tafi irin wannan, alƙali yana kwatanta cewa wannan mutumin tsawon lokacin nan da yi duk bincike ya nuna cewa wannan mutumin ba ya nan, sai ya masa hukuncin kwata-kwata ba ya nan. Amma mutane su a ƙashin kansu su kaɗai zauna ɗaki su ce wani tun da ya shekara 40 kawai ya mutu, wannan ba ya daga cikin abin da karanta addinin musulunci ne. Da haka wannan za ka samu cewa ganganci ne kawai mutane suka yi. Da haka tun da suka yi wannan ganganci kuwa, to lallai wannan gadon da suka raba yana nan da kasansa, sai sun ba shi kayansa. Domin asali hukuncin ma ba a hannunsa yake ba, a hukuncin a hannun alkali yake.
Na'am.
Wallahu a'lam.
To Dr. Jalingo, ya matsayin musulmi a yi fitsari a tsaye?
To tambayar ta biyu akan hukuncin musulmi ya yi fitsari a tsaye.
Na'am.
Ana iya cewa ya halatta, matukar dai fitsarin ba zai rika fesowa yana bata jikinsa ba, amma ya tsuguna ya yi fitsarin shi ya fi.
Na'am.
A takaice kenan.
No.
Saboda akwai rangwame akan yin fitsari a tsaye din, matukar dai wurin da yake fitsarin ba zai rika yin fitsarin yana fesowa yana fansalowa yana taba jikinsa ba, amma dai abinda malamai suke cewa makaruhi ne mutum ya yi fitsari a tsaye. Abinda ya fi shine ya tsuguna ya yi fitsari ta yadda fitsarin ba zai rika dawowa yana taba jikinsa ba.
Ina ganin mai rake yana ganin haramcin hakan sosai a idansa. To da fatar mai sauraro ya ji daɗin kasancewa da shi Dr. Jalingo.
Wannan tambayar tana da buƙatar ƙarin haske sosai, saboda wato wani abu ne wanda mutane suke yin sadaka haka kawai, mutum sai ya ɗauka cewa shi zai hukunci da hankalinsa akan abin da ya halatta da abin da bai halatta ba. Asali duk wani abu da ka sani halal da haramun wanda ba sabo ba ne, tuntuni malamai magabata sun riga suke magana a kansa. Fitsarin nan ba za ka yi sa ba, kenan yana da maganganun malamai a kansa da hukunce-hukuncen da ya kamata a yi fitsari. Al'asulu shi ne ka fitsarin ka tsaye, ka fitsarin ka tsugune. Amma akwai wurin da malamai ma za ka ga suna nassanta cewa ka yi fitsarin a lokacin a tsayin shi ya fi. Saboda me? Saboda wasu dalilai da za su sa ka ɓata tufafinka da najasa a wurin. Idan ka samu yanayin kanka da wurin da in kai fitsari a tsuguni za ka ɓata tufafinka da najasa, ba za ka tsira daga kuɓuta daga najasan nan ba sai ka yi fitsarinka a tsaye. To a lokacin malamai cikin su a tsaye, abin da aka fi so shi ne ka yi a tsaye, amma asali shi ne ka yi fitsarinka a tsuguni. Wallahu ta'ala a'lam.
To Allah ya sa mu dace. Dr. Usman Ibrahim Giyade, mun gode, Allah ya sa ka da alkhairi. Haka Dr. Kabiru Adam Jalingo, kai ma muna ma godiya. Tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina da ya kasance da mu a baɗin. To da fatar Ubangiji Allah duk ya haɗa mu a cikin lada. A madadin dukkanin daktocin da na ambata, Awwal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci shirin, da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحف زقوما وغسلينا.